الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسلمي دا الله مدعوك كنساركي هدامو أولنا كنقوى ta asite dubute kuma a wannan kohor gida na Sheikh Abdul Wahid Umar wanda ya gayyace mu domin mu zo mu shaida daura aure da za a yi majalisa gabanin dar mu auren an bukaci a dan jeho wasu kalmomi dangane da abin da ya shahi wannan aure muna fata ubangiji Allah ta'ala ya sa a cikin sa'a Allah ya sa a daura lafiya kuma ya bada zaman lafiya kafin ma'ana gudanar da daura auren zamu yi bagana akan abin da ya shahi wata tsaraba da muke so mu ba amarya da kuma wasohin amare da sauran mata waɗanda suke cikin unguwa shine adabul mu'asharati zawjiyya bainal zawjayn ladubba na zamantakewa na aure tsakanin ma'aurata ma'ana ladubban da ya kamata ma'aurata namiji ko mace ya zamanto sulla da butu da waɗannan ladubba na zaman aure to shine abinda zai sanya wannan auren yayi armashi sannan kuma wannan aure da ikon Allah ya zamanto aure ne mai albarka wanda zaka ga ma'auratan za su yi rayuwa ta nutsuwa rayuwa kuma ta imani wanda da wuya ka ji wasu tashin hankula suna tashi ko kuma wasu abubuwa waɗanda suke marasa kyau innal alaqata zawjiyya fi shari'ati al-islamiyya ja'alaha Allahu azza wa jalla qa'ima ala al-mawaddati wal 'atfi was-sakina war-rahmati bayna kila zawjayn musani cewa alaqa ta aurantaka a cikin shari'ar musulunci alaqa ta aure a cikin shari'ar musulunci ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya wannan alaqa ta tsayu ne akan soyayya da kuma tausasawa wa zuriya da kuma samun nutsuwa da kuma tausayi a tsakanin ma'aurata guda biyu akan yi aure ne ta hanyar soyayya ya zamanto mijin yana son macen ita ma macen tana son mijinta idan aka samu haka to insha Allah za a samu zaman lahiya amma matukar aka yi aure ɗaya bai so to da wuya a ji daɗin wannan aure amma duk auren da ake so a ji daɗin shi to a tabbatar da mijin yana son matar ita ma matar tana son miji ma'ana an gina wannan aure akan mi akan soyayya to kuma yana daga cikin hikimar yin aure ta hanyar aure ne ake samun nutsuwa namiji bai samun nutsuwa dole sai da mata kamar yadda ita ma mace ba ta samun nutsuwa sai da namiji kenan kawo kowanne daga cikin ma'aurata guda biyu yana amfani da dan uwansa ashe duk abinda zai zamantawa samun sa a gare ka nutsuwa ne da kwanciyar hankali ashe wannan abun ba karamin abu bane ba sannan kuma abu ne wanda ya kamata mutum ya bashi kulawa ta sosai abu ne wanda ya kamata mutum ma'ana ya karrama shi ya mutunta wannan abin sannan kuma ya girmama shi anan muke ba mata shawara duk macen da Allah ya arzuta ta da miji to ta tabbatar da cewa wannan miji yana da matsayi yana da daraja yana da mutunci a idanunta duk abin da ba shi ba to ba abin da kake ma kallon mutunci da daraja irinsa haka duk mutunan da Allah ya arzuta shi da mace to ya tabbatar da cewa matan nan tana da daraja tana da kima tana da mutunci a idanunsa saboda rishin ta zai sanya masa rishin nutsuwa samuwar ta a gare shi shine nutsuwa da kwanciyar hankali a kansa kenan ashe ya zama wajibi ya kula ya mutunta ya daratta ya bata matsayin da Allah ya bata Allah ya yi haka ne liyaskuna kullum minhum yani kull liyaskuna Allah ya yi haka ne saboda kowanne daga cikin ma'auratan nan ya samu nutsuwa ga dan uwansa da haka ubangiji Allah ta'ala ya yi haka da kuma tausayawa da inda aka yi aure aka aifafa to sai kaga tausayi ya biyo baya idan wani abu ya samu mijin nan na cutarwa to za ka ga hankalin mata ya tashi hankali na farko na wadda zai tashi shine matarsa saboda ga yayi Allah ya arzuta su kuma shine mijinta shine nutsuwarta yanzu gashi Allah ya jarrabe shi da wani damuwa dole za ta shiga cikin damuwa hankalinta zai tashi idan wani abin farin ciki ya same mijin ita ce ta farko wadda za ta fara farin ciki amma in ta san abin da take to haka shi ma namijin dan haka ya zama tilas ya zamanto ya ta'awan zawjan fil hayati zawjiyya fi ma yurdi Allah ta'ala wa rasuli ya zama tilas ma'aurata guda biyu su yi taimakakeniyar junansu a cikin rayuwa ta aurantaka game da abin da Allah yake yarda da shi mace ta taimaka ma mijinta wajen abin da Allah ya yarda da shi haka shi ma miji ya taimaka ma matarsa wajen abin da Allah ya yarda da shi. Da haka wannan amarya mana ba ta shawara, idan Allah ya kai ta gidan wannan miji, to ta tabbatar da tana taimaka ma wannan miji nata a cikin duk abin da Allah yake yarda da shi. Ta tabbatar da cewa lalle ita ɗiyar malamai ce. Duk wata ɗabi'a wadda take marasa kiya, wadda ba ta da kyau, wadda bai kamata a samu ƴar kirki ba tare da wannan ɗabi'a, to ta yi ƙoƙari ta ga cewa waɗannan ɗabi'u ta nisance su, ta zamanto mai ɗabi'u na alkhairi, wanda mijin zai san cewa lalle yayo aure, kuma yayo aure a gidan mana malamai. Wannan shine abin da zai ƙara donkon soyayya da daraja da mutunci gare ta da kuma iyayenta. Wannan shi zai sa sai kaga duk mutunan da ya tashi aure to zai nemi gidan da aka san addini. So da yawa mutane idan sun tashi aure sai kaga mutun na laliban ina ake ma'ana karatun addini, wace yarinya ce wadda ta fahimci addini, wace yarinya ce wadda ta fito a gida wanda yake na addini. Wannan shi ne mafi yawan gurin mazaje. Amma kai so sai ka samu wasu sai a ɗauke su a gidan addini, amma sai ka ga ɗabi'unsu sun saba ma karantarwa addini. Da haka muna ba wannan amarya shawara ta yi hankali idan ta je ta je da ɗabi'u na gari, halaye masu kyawu, a san da lalle tabbas an auro ɗiyar malami. Wannan shi zai sanya babanta ya samu daraja da mutunci, a tabbatar da cewa lalle malami ne ya ba da tarbiyya. Kada ta je da ɗabi'un da ba shi ya karantar da su ba, sannan addinin ta bai karantar da ita wannan ɗabi'u ba. Allah maɗaukaki sarki yana faɗi a cikin suratul Rum akan aya ta 21. Allah ta'ala yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Ubangiji Allah ta'ala yana faɗi a cikin wannan aya cewa wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyi, alamomi waɗanda suke nuna ƙudura ta Ubangiji Allah maɗaukakin sarki, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, sai Allah ya halitta muku matekunku daga kawunanku, ma'ana mutane irinku. Saboda da Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam, sai Allah ya ɗebi haƙarƙare annabi Adam ya halitta masa matarsa Hawwa. Kenan kaga tushen mace daga namiji ne. Allah ya yi haka ne don me? Litaskunu ilaiha, don ku samu nutsuwa zuwa ga wannan mata. Babu wata mata da za a haɗa ka da ita ka samu nutsuwa zuwa gare ta da ta kai mutum irinka. Idan aka haɗa ka da wata halitta, saɓanin halittarka ba ka samun nutsuwa. Amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi mai, sai ya halitta muku mateku daga kawunanku, mateku daga kawunanku, mutane irinku, don ku samu nutsuwa a kansu. Da za a ce a haɗa ka da wata halitta, wata mace ta wata halitta ba ta mutum ba, kai da kanka san ba ka samu nutsuwa. Ala sabili misali, a ce matarka tunkiya ce ko akuya ce ko kuma jaka ce ko kuma taguwa ce. Saboda Allah, jama'a, akwai nutsuwa? Babu nutsuwa. Amma kaga hikima ta Ubangiji Allah ta'ala, sai ya halitta ma mata daga kawunanku, mateku daga kawunanku, mutane irinku. Kana jin yaranta, tana jin yaranka. Ɗauko mini ruwa, kai mini ruwan wanka, kawo mini abinci, yi mini kaza, ta tashi ta je ta yi ma. Amma in dabba ce fa, kaga babu nutsuwa, jama'a. To Allah ya yi haka ne, waje ala bainakum mawadda, sai Allah ya sanya soyayya a tsakaninku. Idan an tashi aure, kafin babban abin da yake shan mutum zuwa ga neman auren mace shi ne me? Soyayya. Da zarar ya ga wannan mata ko wannan yarinya har ƙaunarta ta shiga a cikin zuciyata, kaga zai kwaɗayin me? Zai kwaɗayin aurenta, in dai mutumin kirki. Sannan Allah ya sanya tausayi a tsakaninku bayan an yi aure. Allah ya ce a cikin wannan akwai ayoyi waɗanda suke nuna girma na Ubangiji Allah ta'ala, amma ba kowa yake gane haka ba sai mutane waɗanda suke masu tunani. Hunaka adabun wa akhlaqun habdat alaiha shari'a, akwai wasu ladubba da kuma wasu dabi'u waɗanda shari'ar musulunci ta kwadaitar fi mu'amalati al-azwaj a cikin mu'amalar ma'ana ma'aurata waɗanda wannan dabi'u da halayen su ne waɗanda za su sanya dawwamar kyakkyawan zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu waɗannan dabi'u da halaye idan ma'aurata suka siffantu da su to waɗannan dabi'u da halaye za su dawwamar da wannan rayuwa tasu ta aurataka kyakkyawa ma'ana zamantakewa nan na aure zai kyautatu a tsakanin ma'auratan nan guda biyu wa yabqa baitu zawja sa'idan sannan gidan wannan mata zai zamanto gida ne wanda yake mai cike da alkhairi gida ne wanda gimshikansa dawwamammu ne ma'ana tsayayyu ne tabbatattu ne kawiyul dunya sannan gini zai zamanto gini ne mai karhi ba gini bane wanda yake tsoratarwa game da faduwa ko kuma lalacewa ko kuma tozarta وما يترتب على ذلك من نتائج وخيمة على كل من على كل من الزوجين والأولاد. لكو بدو أبين دم أنا زي بارس كرامكم دو أنا أبين دبا أسوه دكدك ما أورتا نمجكو ما تشكوك ما يارب. سنة مسند شواراي وأورتنا تبتاني ما أورتا سنا سام النصراني سسامو كنشير هنكلي دزم الله هي. ألوك تشندا يعرف الزوجان ما لهما وما عليهما من حقوق idan ma'aurata kowannan su ya san abin da ke gare shi da abin da yake a kansa ma'ana na haƙoƙi to wannan shi zai sanya wannan rayuwar tasu ta aure ta tabbata rayuwar tasu ta aure tana tabbata wani lokaci a lokacin da kowanne daga cikin su ma'auratan nan guda biyu miji ne ko mata ya san abin da yake gare shi da kuma abin da yake a kansa na haƙoƙi wayu addi sannan yayi kokarin bayar da wannan haƙƙi ga dan uwansa kowanne yayi kokarin bayar da haƙƙin nasa ga ɗan uwansa wannan shine zai taimakawa ya zamanto wannan rayuwa ta samu tabbatuwa daga cikin waɗannan dabi'u wa min hadhihi al-adab wal akhlaq daga waɗannan ɗabi'u da halayen waɗanda suke sanya rayuwar aure ta tabbata ta zamanto kyakkyawa husnul mu'asharatu zawja li zawjiha kyakkyawan zamantakewar mace ga mijinta mace ta zamanto mace ce wadda ta san kiman miji ta san darajar miji ta san kuma matsayin miji da haka muke ba wannan amarya shawara da zaran kin je gidan mijinki to ki zamanto mai kyakkyawan zama da shi takaka za a iya ganewa cewa kina kyakkyawan zama da miji shine mai sanin mutuncinsa da matsayin shi da darajarsa da waye shi idan suka cika san mutuncinsa da matsayin shi da darajarsa da wane ne shi to wannan zai taimaka miki wajen mi shi ma ya kula da naki haƙoƙi da kuma yi ma miji da'a wa ta'atuhu fi ma yurdi Allah ta'ala da kuma yi masa da'a a cikin duk abinda ma'ana yake yardan da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam duk abinda yake ba saba ma Allah da manzo bane mijinki ya miki umarni to ya zama tilas gare ki ki biyayya ki da'a nayi ne ko na bani in yace ki aikata matukar ba abin da yace ki aikata ba saban Allah ne idan yace ki bari to ki bari kai tsaye matukar abin da yace ki bari ba biyayya bane ga Allah madaukakin sarki saboda me a'azamul kamar yanda yazo cewa a'azamun nas haqqan alal mar'ati zawjuha mafi girman mutane akan haƙƙi game da mace shine mijinta ma'ana wanda yake girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah da na manzo to wanda haƙƙin shi yake girma akan mace shine mijinta haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce ayyu mamra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalat aljanna dun matar da ta rasu mijinta yana mai yarda da ita to za ta shiga aljannar ubangijinta Allah madaukakin sarki wanda wannan ido na ya taba nuna min wani ba Allah matar shi ta rasu matan nan tun ana yi mata wanka ba Allah ne yake ta kuka ana sallah yana kuka aka je aka binne ta yana kuka aka dawo gida ana ta'aziya yana kuka hawaye ya kasa kace masa tunaninsa yace mana shi bai san yanzu ko yana samun mata irin wannan mata ba iya tsawon zaman da yayi da ita yace tun da yake bai taba ta mishi rai ba bai taba cewa tayi ba ta ki ko kuma ta bari ta ki bari yace ba ita kadai ce matarsa ba amma duk cikin matansa bai ga mace mai da'a da biyayya irin ta saboda haka hawaye sun kasa katse masa kamar karamin yaro yana kuka yana shasheka ana yi mata wanka yana kuka ana mata sallah yana kuka an je ana gina kabari yana kuka an sa ta cikin kabari yana kuka an dawo gida ana mai ta'aziya yana kuka kenan yana da kyau mace ta san da matsayin mijinta duk matar da ta rasu mijinta yana mai yarda da ita to ta shiga aljannar ubangijinta Allah madaukakin sarki da haka fazawjatul aqila mace mai hankali hiya allati taltazimu bihaqqi zawjiha mace mai hankali mace mai dadin hankali ita ce matar da ma'ana take lizimtar haƙƙin mijinta duk abin da ta san haƙƙi ne na miji to za ta yi ƙoƙarin kiyaye wannan haƙƙi na mijinta ba za ta yi zata tozartar da shi ba saboda min ta karanta Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin suratul nisa akan aya ta 34 Allah yana ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa
ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجئ واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن Allah kana aliyan kabira
ta san da ubangiji Allah ta'ala yana ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mazaje sune Allah ya ba qawwama akan mata ma'ana sune masu fada aji sune masu bada umarni a gida ko su hana sune waɗanda suke gaba akan mace wannan kuma bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'di saboda fifikon da Allah ya mashashin su akan shashi وبما انفقوا من اموالهم da kuma abinda Allah ya dora mazaje na su ciyar daga dukiyoyin su ga mata ma'ana su ciyar da su su shayar da su su kula da haƙoƙin su kenan kaga wannan aya na nuna mana matsayin miji kenan mace mai hankali ita ce wadda take kula da haƙin mijinta kasancewar Allah ne ya bashi wannan matsayi dan haka ita kuma ba za ta yarraba wannan matsayin da Allah ya ba mijinta ta tozartar da shi wannan shi da shawarar da muke ba ita wannan amarya da kuma sauran ma'ana mata ba namiji darajar shi da matsayin shi da yadda da cewa shi ne mai gida shi ne mai fada aji shi ke bada umarni shi ke hanawa wannan Allah ne ya bashi wannan matsayi kenan bashi matsayin nan da kulawa da wannan matsayi biyayya ne ga wa biyayya ne ga Allah madaukakin sarki biyayya ne ga umarnin Allah madaukakin sarki amma kin yin haka wa ya zaman to saba ma Allah madaukakin sarki saboda haka a kiyaye wal mar'atu saliha hiya al mar'atu taqiyya mace kwarai ita ce mace mai jin tsoron Allah Allah ce tu'addul wajibat wadda take bayar da duk abubuwan da suke wajibi a kanta wa tastanibul muharramat sannan kuma tana nisantar duk abin da yake ma'ana abin ne wanda Allah ya haramta shi fa tura'i haqqallah saboda haka tana kiyaye haƙƙin ubangiji Allah madaukakin sarki sannan kuma tana kiyaye haƙƙin mijinta fala tudayyu huquqahu da haka bata tozartar da haƙoƙin mijinta za ta kiyaye haƙƙin Allah ta kiyaye haƙƙin mijinta ba za ta tozartar da haƙoƙinsa ba irin wannan matan suna da ƙaranci ƙwarai tsakanin mata ba sa da yawa musamman ma a cikin wannan lokaci da ake irin waɗannan mata sun yi ƙaranci matan da za su tsaya su kula da haƙƙin Allah sosai su kula da haƙƙin magajansu su yarda da cewa magajan nan nasu lalle su ne masu faɗa a ji su ne suke da daraja a kansu su ne masu matsayi su ne masu gida su ne jagorori matan da suka san wannan a wannan lokaci suna da ƙaranci ƙwarai shi yasa kuke ganin matsaloli ba sa ƙarewa gaya kowace rana ana aure amma menene matsalar kuma zaman yayi wuya wani auren bai huce wata ɗaya wani auren bai huce wata biyu wani auren bai huce shekara wani auren bai huce shekara biyu ana aure amma kuma matsaloli sun ki ƙarewa duk me ya kawo haka rashin sanin wannan ne galibin mata wasu ba su san wannan ba ba su san matsayin magajansu ba wasu magaje kuma ba su san matsayin matansu ba saboda haka sai zama ya zamanto zama ne wanda yake ma'ana akwai matsala a ciki saboda haka mace wannan yana daga cikin abin da zai taimaka mace wajen zaman aure da haka muna ba ita wannan amarya shawara game da waɗannan shawarruka su zamanto tsaraba a gare ta wanda za ta tai da su a gidan wannan miji kuma a tabbatar da an ɗauko ɗiyar malami malami kuma na sunna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana daga cikin abin da ke nuna girman haƙƙin miji har manzo Allah yana cewa inda zan umarci wani mutum ya duka yayi wa sujuda yayi sujuda ga wani mutum da mace cancanta umarce ta tayi ma mijinta sujuda saboda girman haƙƙin mijinta akan ta sannan yana daga cikin haƙƙoƙin miji akan mata wanda shari'a ta nema akan mace ta kiyaye su sannan ma'ana kada ta hana masa haƙƙinsa na me na jin daɗi game da ita duk lokacin da miji ya buƙaci mace ya biya buƙatarsa to inda tana lahiyar talau to kada ta hana mishi wannan haƙƙi ne da shari'a ta bashi kenan dole ne ta kiya illa fi ma harrama shar sai dai a cikin abin da shari'a ta hana kamar yace yayi kwanciya da ita a cikin kwanukan haida ko jinin biki to wannan shari'a ta haramta wannan a cikin waɗannan lokuta idan miji ya nemi ya biya buƙatar sa gabace nan ba za ta bashi haɗin kai ba amma idan ba cikin waɗannan lokaci ba to ya zama tilas ta bashi haɗin kai matuƙar tana cikin ƙoshin lafiya baya halitta ga mace ta kange mijinta game da biya masa buƙata ko kuma fa in lam tastajib li zawjiha idan bata karɓa ma mijinta ba ba tare da wani uzuri ba to za ta samu kanta cikin waɗanda suke ma'ana masu saba ma umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma la'antar mala'iku za ta tabbata a gare ta kamar yanda hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shahudarsa ta ki ta biya masa buƙata ya kon yana hushi da ita mala'ikun Allah za su riƙa cine mata sai ta waye gari aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan namiji ya kira matarsa saboda biyan buƙatarsa bata so ba to kamar dai tana akan mi murhu ne na wuta kenan wannan shi ma haƙƙi ya tumata mata su kula da shi sannan haƙƙin nan na biyan buƙata haƙƙi ne wanda yake mushtarak ma'ana da ake tarayya da shi tsakanin namiji da mace yanda namiji yake buƙatar mace ta bashi hadin kai ta biya masa bukata shi ma haka ya kamata ya biya mata bukatar ta wannan haƙƙi ne ita ma tana bin shi wannan a takaice kenan yana daga kuma cikin haƙƙin miji akan mata kada ta kuskura ta shigar da wani cikin gidan miji sai da izinin sa musamman ma ire-iren mutanen da miji baya kaunar ya gansu a cikin gida to kada mace ta bada daman irin waɗannan mazaje ko mata su rika shiga a cikin gidan miji yanzu abin matsala ko kuma abin mamaki idan kana yawo cikin garin nan yanzu zaka zo ka iske katta masu talla cikin gidaje sai abin ya baka mamaki sai ka ce matan ba matan aure bane ba wanda inda mijin ta zai zo iske wannan katso a cikin gida ita da kanta ta san da tsiran shi ya baci amma sai ga duk wani katso da yake tallan musamman masu tallan ɗan kunne ne ko masu tallan kwanoni ne ko masu tallan magunguna dibo hatta da masu tallan magunguna suna shiga cikin gidajen mata sai ga katso da tarko ya zo da tarko bakin kofar gida wani ma ya shiga cikin gida kuma tarkon nan yana makare da magunguna kuma magungunan mai irin magungunan gadai na lalata ga mazaje tsirara ga mata tsirara namiji na saduwa da mace mata su zo su kewaye wannan tarko suna kallo kaga wannan ba daidai bane kenan haƙƙin miji ne akan mace kada ta kuskura ta shigar da duk wanda miji yake kyamar shigan irinsa cikin gidansa inda ba da izininsa ba sawa'un maza ne ko mata akwai matan da mazaje wasu ba sa kaunan su ga irin waɗannan mata a cikin gidajensu saboda me ta yi mata ne waɗanda ba tarbiya tare da su ga sunan dai waɗanda ba su san Allah ba san girman Allah ba mata ne waɗanda in sun shiga cikin gida babu wani abin da suke haddasawa sai tashin hankali yanda mace za ta bujire ma mijinta yanda mace za ta iya ma'ana gaya ma mijinta magana da abin da ya kama da wani to hatta da irin waɗannan mata matukar miji ya miki kasheji ka in ƙara ganin wanci ko ire-irenta cikin gidan nan to ki kiyaye sai kaga mafi yawan mata yanzu wasu mataye masu kyawawan halaye da ɗabi'u ba a koyi da su sai dai masu miyagun halaye to haƙƙi ne na namiji mace kada ta kuskura ta shigar da wani a cikin gidansa sai da izininsa wa Allah ta suma ta tsawwa'an ghairal fardi illa bi iznihi kuma kada ta ɗauki azumin nafila sai da izinin mijinta matukar mijin na gida babu laguro yayi ba idan za ta ɗauki azumin nafila ta sanar da shi to mai gida ina da buƙatar zan yi azumi na nafila ina neman izini kenan in yi ba da izini sai a yi saboda ba mamaki ki ɗauki azumi ba da izininsa ba ya dawo da rana yana son biyan bukata ki ce mai azumi ko bai miki magana ba da ran shi zai ɓaci amma in ya san da kina da azumi fa kaga rayuwar shi ba za ta ɓaci ba kaga kuma azumi ibada ne amma kaga saboda sanin saboda a nuna girman haƙƙin miji sai aka nuna hatta da azumin nafila bai dace mace ta yi ba da izinin mijinta ba matukan mijin babu laguro yayi ba kenan wannan sune abubuwan da ya kamata a lura da shi yana daga cikin haƙoƙin miji akan mata Allah ta khuruja min baitihi aw tusafir ma'a ahad kada mace ma'ana ta huta daga gidan mijinta ko kuma ta yi bulaguro tare da wani daga cikin muharramanta illa bi izini zawjiha sai da izinin mijinta baya halitta mace ta huta ta je kasuwa ko ta je gari ko ta je wajen biki ko wajen suna ko wajen aure ba da izinin mijinta ba yau mata nawa suke huta daga cikin gidajen mijinsu madajensu ba da izininsu ba Allah ɗaya ya san yawansu wani bi sai ka zo gida ka iske babu mace ka rasa ina tattahi kuma in an zo babu wata hujja da za a gaya maka cewa ai ga darura da ta sa aka huta ba da izininka ba haka baya halitta mace ta yi bulaguro tare da wani ma muharraminta
babanta ko kuma ma'aihiyarta ko wani wanta ko kananta ta tashi ta taita bulaguro ba tare da izinin mijinta ba, dole sai da izinin mijinta. Da haka muna baki shawara ki tabbatar da duk lokacin da zaki huta gidan nan, sawa'an zaki zo gidanku ne ko zaki je gidan makwabta ne ko zaki je wata sabga, to ki tabbatar da kin sanar da mijinki tun kafin zuwan lokacin. Dibu akwai wata matsala ta mata, wani bi maimakon su nemi izini a'a sai dai su yi sanarwa. In an ce neman izini, misali a ce gidanku akwai biki da sauran sati guda ko kwana uku ko hudu, ko su gidan danginku ko mai gida muna da biki fa ko ai mana aihuwa yau shijiya ko kuma yau suna Alhamis ko kuma suna Laraba ko kuma suna abin nan Talata, da haka ina neman izini idan lokacin ya zo mu samu wuta. Kinga in yana ma da wani abin da zai taimaka miki, in kin faɗa mishi da wuri, kinga zai kokari ya samu dan abin da zai baki, ke ma ki je ki kai na taimako ko. Amma sai ana gobe suna da marce ya maraito wajen ƙarfe 6 ko da magariba ya zo gida, wani ma ko wanka bai kai mai gida hana mun ci ai mana aihuwa kuma gobe ne suna, to yanzu ya take saboda Allah yanzu izini ne ko sanarwa ce sunan da za a yi gobe kika gaya ma miji kuma da dare, so izini kike nema ko ku sanarwa. To in aka yi daidai da cewa shi goban nan kuma yana da wata bukata, bukatun nan kuma tare da ke yake so a yi ta, to sai kaka tashi bukata za a yi koko taki. Kaga in ya hana zuwa kuma sai abin ya zama matsala, a ce ya hana ta shiga dangi ko biki ba ta zuwa, kuma alhali daga matsalar ta ne. Amma idan mace ta gaya ma miji wata sabga da sauran kwanika, jaja ya san da ita, kaga ya san yadda zai program din al'amari, yadda zai shirya al'amuran kafin lokacin ya zo. Kenan ba a huta daga gida zuwa gari in ba da izinin miji ba, kuma idan aka tambaye miji izinin huta ya hana, to kada a bata rayuwa fa. Kaga akwai irin wannan matsala, ai na nemi izinin amma bai bari na tafi ba, to yana da incin ya hana mana. In yace ba a zuwa, kenan bai kamata ranki ya bace ba a matsayinki na musulma, tunda izini ne kike nema, ba wai kin ce a dole sai kin tayi bane, a'a kina neman izini ne ga wanda dole sai ya baki izinin ki tayi, sai kika nemi izinin sai ya ce a'a kada a tayi, to menene matsala? Ya kamata abin ya zama matsala jama'a? In dai da gaske izini ne ake nema, to bai kamata abin ya zama matsala ba. To amma sai mace ta nemi izini sai a hana ta tahiya, hana zuwan kuma sai zama matsala, wai ta nemi izini miji ya hana, to ai ƙara ma kada ta nemi izinin nasa, in ya zama to idan ya hana abin zai zama matsala. To addinin musulunci addini ne tsararre, bin waɗannan al'amura da musulunci ya shata shine zai kawo zaman lahiya tsakanin ma'aurata. Idan mace ta san matsayin miji, ta san darajar shi, tana bashi haƙoƙinsa, abinda an nashi tana bashi, shi ma yana kula da nata, sai a zauna lafiya. Amma idan aure ne ake na cin tuwo, to akwai matsala, akwai waɗanda kawai cin tuwo ne yake kinsu kawai. Kana iya gane mace cin tuwo ne ya kai ta, idan mace ta je gidan miji kaga bai isa ya sa ta ba, bai isa ya hana ta ba, bai isa ya ce ta tahi ba, bai isa ya ce kada ta tahi ba, bai isa ya zo ya yi magana ba, ta tsugunna ta kara kunnanta tana sauraron maganarsa. In magana ake, in ka zo ka iski suna magana da juna, sai ka ce tsakanin ɗa da uba ne, sai ka ga mace na ma mijinta magana, tana nuna mishi hannu, wai tana nuna ma mijinta ɗan yatsa kamar ta tsone mishi idanu. To kai saboda Allah yanzu wannan mace aure ne take koko zaman cin tuwo da neman kuɗin kayan miya, kaga wannan ba aure bane take. Kenan dole irin waɗannan abubuwa ya kamata a kiyaye su jama'a. Da haka muna baki shawara da kuma sauran mata, wannan tsaraba ki yi kokari ki guziri da ita ki je gidan mijin, ya zamanto duk lokacin ko da gida kika ce za ki zo, in dai ya ce a'a ba yau ba, a bari sai wani lokaci kace to ba matsala mai gida insha Allah ba matsala Allah ya kai mu wannan lokaci in ma wannan lokaci yazo wata matsala ta gito yace to tahiyyar nan gaskiya inda an da wallahi ba matsala mai gida duk lokacin da kace a tai sai a tai lokacin zai ganin cewa ya auro mata amma sai kace da gidanmu a hana ni zuwa da gidanmu sai abin ya zama matsala da haka irin waɗannan abubuwa suke kudi ba gurgurma akwai wani abu da ya faru wata mata yatta ta aihu to sai tace mamijinta tana son ta tahi wajen aihu wannan amma tana son ta dan dafa wani abu ta biya da shi kuma radda za a yi tahiya ran nan ta gaya mai kuma bai da ko lala wata kila sai tace mishi in sulala maka kana ka mun ka miya kuma gida bi gare shi rannan kuma ba can na yake ba kawo ku abincin da za a tai wa a kai gari ai ya kamata a ce a dan sa dan nama haka da a dan dai kyauta ta shi ko to ya je ya bubugo bai samu ba dan naman da ya samu inda yake sai ya ce to tunda abin ya zo haka idan aka dafa a ɗebi miya a sa nama ba wani saboda za ta tafi gari ta ta riga ta sulala maka yanzu yin haka sai abin ya zama matsala hakkom seriya aka ji dalilin wannan wai dan mi wai zai ce a kishi ya ta dafa abin nan a ɗiban miya a ba ta tafi da abin nan ya ta kai abin sai da ta kai inda ma ta gaya mishi maganganu dama irin mazajen gare masu zuciya su ma waɗanda ba su haɗewa shi kuma ya kwarce ta abin hakkun seriya sai abin ya zama matsala kenan kaga yayi daidai kaga irin waɗannan abubuwa jama'a ya kamata mata a riƙa kulawa da irin waɗannan abubuwa a san matsayin mazaje kuma a san lokacin da miji yana da shi ko bai da shi a san lokacin da miji yana da shi ko kuma ba ya da shi hayo daga cikin haƙƙin miji akan mata mace ta gabatar da haƙƙin mijinta akan haƙƙin sauran makusantanta an tuqaddima zawja haqqa zawjaha ala haqqi sa'ir aqaribiha mace ta gabatar da haƙƙin mijinta akan sauran haƙƙoƙin ma'ana makusantanta amma inda matsala take sai kaga wata mata wani na tafa yahi mijinta yanzu miji zai bada umarni wani na ta yazo ya bada umarni sabanin umarnin mijinta ta yi watsi da umarnin mijinta ta bi nata to kaga wannan duka rashin sharim rashin sanin shari'a ne ayo daga cikin haƙƙin miji akan mata kada mace ta dinga yin hushi ta riƙa nuna damuwa idan an samu ƙuncin rayuwa dama wani lokaci akwai wani lokaci babu to kada a ce lokacin da addakwai sai a yi ta murna ana ta fara'a ana jin daɗi amma in lokacin babu ya zo kuma sai abu ya zama matsala ki riƙa nuna ga huska hankalinki ya tashi ke ce faɗa ke ce menene wannan rayuwa ina amfaninta gasu wancan nan suna da kaza mu ba mu da shi kaza a'a wannan haƙƙi ne akan miji ki dai da nuna baƙin ciki da damuwa idan ya samu kanshi cikin ƙuncin rayuwa ko kuma wani lokaci ya zo na babu in babu ki san babu in akwai kuma ki san akwai daga cikin haƙƙoƙin miji akan mata shine kyakkyawan zama da shi da kyakkyawar mu'amala magana mai kyau shawara da shi a cikin al'amurra da kuma saurara masa akan shawara wadda ya bada matuƙar shawarar nan babu zalunci a cikinta da ga mace mai hankali ita ce matar da take neman yardan mahaliccinta Allah maɗaukakin sarki tana yi ma mijinta biyayya a cikin abinda yake yardar da Allah maɗaukakin sarki bata cutar da mijinta da maganganunta bata cutar da mijinta da ayyukanta sannan bata watsa sirrin mijinta yau mata nawa idan an je wajen biki aka zauna ana hira suke hiran mazajen su mata nawa jama'a waɗanda idan aka zauna wajen biki ba su da aiki sai hiran mazajen su mu wallahi mai gidan nan namu kaza da kaza da kaza da kaza sai ta yi ta watsa sirrin mijinta matsalar da a tsakaninta daga ita sai miji sai kowa ya ji a cikin gari da an ga miji ana karsa ce kai ai wani gidan wani
na ai gidan wani muna da labarin shi cikin shi da wajen shi gaba ɗaya ba inda bamu da labari to ina suka samu labari tunda ba zuwa suke ba kenan kaga duk matar da kaga tana watsa sirrin mijinta wallahi bata san menene aure ba baya halitta ga mace ta rika watsa sirrin mijinta musamman ma ko yazo yayi magana da ita ta sirri ta je ta faɗa ma koda makusantanta ne wannan baya halitta ga mace ana son mace ta zamanto mace ce mai tausaya ma ƴaƴanta wanda take kula da ƴaƴanta da ba su tarbiya idan mai gida ya huta to yara da aka barki tare da su ki san da cewa amana ce aka bar miki wace irin tarbiya ya kamata ki ba su ina yaran nan suka je tare da wa suke ina ne suke in ma suna tare da ke menene suke faɗa ma junansu a tsakaninsu menene suke saurare menene suke kallo sannan ke ma in zaki musu magana ko da faɗa zaki ma ƴaƴanki ya kamata kalmomin da zaki faɗa ma ƴaƴanki na faɗa ki san wani irin kalmomi ne ya kamata ki faɗa yau yara ƙanana sai kaga yaro ɗan shekara uku in dai ya fara magana sai kaga ya iya batsa ya iya zagi ya iya mine ba irin abin da bai iya ba da rawa da kome saboda mi irin kalmomi da yaro ya bata ma mace rai kalma ɗaya biyu wadda za ta hutarwa a cikin bakinta zagi ne Allah ya yi maka kaza kai ɗan kaza kaza ɗan kaza kaza alhali waɗannan kalmomi sai kaga yaro yana ɗaukarsa shi ma in wani ya bata mishi rai washe sai kaga yaro ɗan ƙarami idan suna faɗa da wani in ya tabka mishi wani mugun abin nan zagi wallahi kai babba sai ka kame kai cikin yaman ga wata rana cikin garin yaman ga ina yawo na ga wata yarinya yarinyar nan ba ta wuce shekara uku an kilot wa kuma bisa dandalin gwalolo bakin kofa akwai wani mai shago nan shago yana dibin gidansu ya sanya irin kasafin na dandali na wasila ce kowa ce ana kidin dandalin wallahi duk lokacin da kidin nan ya canza sai yarinya nan ta canza salon rawa yarinya ɗan ƙarama da kidin ya canza ita ma sai ta canza salon rawa ni sai da natsa ina kallon mamakin Allah ya waye koya ma yarinya ga rawar ga wai hatta sun ta iya bin wai kidin fa in kidin ya canza ita ma sai ta canza kaga ta juya ta yi ma hannu haka ta yi ma kawa haka ta yi ma kugu haka yarinya ai karaba to kai yanzu saboda Allah irin wannan yarinya idan ta tashi da wace irin tarbiya za ta tashi sannan ina uwarta kuma am kilotwa ko riga babu takalmi to ina uwarta yau yara nawa in kana yawo cikin gari sai ka iske yara kanana in maza ne ka iske su ba wando ba riga bakin kofar gida uwa yana cikin gida kuma bisa hanyar mota sai in mota ta buge yaro ko mashin sai ta aza hannu bisa kai wayyota kanta alhali kuma ita ce sabab sannan yara sai yara su zo su yi wasa suna zaune suna wasa amma mafi yawan iyaye mata ba sa sa kulawarsu da hankalinsu wajen wasan nan na yara ai ko da wasa suke ya kamata a riƙa sa kulawa wajen wasan nan shin wasan nan da suke wani iri ne dibo sai ka zo ka iske yara ƙanana suna modi kun san modi suna caca sai a zo sai kaga yara ƙanana a zo a yi ɗan rami haka sai a ɗauko duwatsu shi da duwatsu gaban shi waccan ita ma da duwatsu gabanta wannan ita ma da duwatsu gabanta sai a riƙa ɗauka ana abin da sai naci sai a jaye abin nan ko fulakuma suna jefa suna caca da sauransu kaga waɗannan duka ɗabi'u ne waɗanda bai kamata a ce yara su tashi cikinsu ba kenan idan an ga yara suna irin wannan wasa maza a tsawace su a hana su ba ku san wannan abu haramun bane wannan baya da kyau kan ƙara ganin kuna irin wannan wasa gobe yaran suna komawa amma yaro ya ga iyayensa suna kallo yanayin sai ya ga ce na ashe daidai ne abun kware ne yake tunda mamma ma ta gani bata ce komai ba kenan kun ga jama'a ya kamata a kiyaye irin waɗannan abubuwa shawaran da muke ba abin nan mata ke sannan yana daga cikin haƙoƙin miji akan mata kada mace ta dinga musan ma'ana falalar da mijinta ko kuma kyauta ko kuma alheri da kyautatawa da miji yake ma mace matukar mijinki yana iya wasa to kada ki nuna musu akan haka akwai mata biya waɗanda in wata matsala ta hada su da mazajen su idan har magana ta kai gida ko ta kai wajen wani nata in za ta faɗi to duk alherin da miji yake mata da kyautatawar da yake mata so sai ta yi musu ta ce ai bai mata komai ai ba abin da yake min tunda na je gidansa ba ci ba sha ba kaza ba komi ba dar manzane babu kaza babu kaza kaga wannan rashin adalci ta kaka miji zai kama ce aje ta tsawon shekara 3 4 5 ba ci ba sha to me ne take ci wace sana'a take wa yake ci da ta akwai maganganun da loli in wata mata ta fada loli a abin din kun ga akwai wata tambaya da aka yi shekaran jiya markaza wanda mazaje suna kasa suna ta gunguni a kanta wanda ni abinda nace ni abinda nace abinda ni hankali na ya bani in dai a ce misali a ce in dai gida guda suke in daban-daban ne wannan abu yana iya faruwa watakila misali a ce ta ga gidanta can wata da ita tana wata unguwa tana yiwa akai mata nama can ta ci wannan da a cikin wannan da annan wajen ma bata da labari amma idan ya zama to cikin gida guda a ce saboda ita mai biki ce sai a so kilo 3 ko 4 na nama a kawo a dafa ita kuma waccan mai girki sai a bata kudin kayan miya babu nama a ciki ta yi miya babu nama kuma ga wagar kilo 3-4 ta dafa kuma cikin gida guda ta canye kilo 3 ita daya ita wata ko tsinke guda ba su samu in da cikin gida guda eske wannan yana yiwa to naji ala sabilin misali idan ya zamanto ita kadai za ta ci kilo 3 babu yara cikin gidan a wai saboda ita matar ta aihu macen guda ta aihu ne wai al'adar mijin ne in mata ta aihu yakan sai mata nama tsawon wata 3 tana ci dan jiki yayi ƙarfiya amma sai zamanto ita da yake ita yanzu ya koma wajenta ita to wanda za ta yi babu nama a ciki amma ita wannan mai biki ita za ta ci kilo 3 ko kuma kilo 2 aha to kun ji akwai kuskure ma cikin tambayan ba to saboda haka kaga wannan abu ne wanda akwai maganar da zarar an faɗe ta hankali na kama ta akwai abin da hankali bai kama shi ina ba dan bayyana to shi yasa mace yana daga cikin haƙƙin miji akan mata kada ta riƙa musan kyautatawa da miji yake mata idan miji na kyautata miki koda wani abu ya faru to ki yi adalci wane wuri kaza dai wajen abinci wajen tubafi wajen abin sha a wani bai da laifi in nace bai yi na zalunce shi ko ba gaskiya ba amma yana da hali kaza amma mace ta zo ta ce allambaran ita ba ta taba ganin ihsani ba wani kyautata ga mijinta wannan rishin sanin addini ne an gaye sun zo ko wannan shine a takaice mun takaita akan haƙoƙin ma'ana miji mun so mu kai ayani ga na mata ita ma akan mijinta wannan shine tsaraba da zamu iya ba wannan yarinya tamu yarmu wadda za ta tsaye da ita gidan miji muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan aure abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada ku safuran da muka Allah ya yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.